mita 88.5 da la FM Rai Zamani Abakar Sabo dauke da wato tattaunawa da mahaifin wani yaro mai kimanin shekara 10 a duniya wanda jami'an yan sanda suka ganshi tare da wani shi ma yaron da bai fi shekara 12 ba suna gararan ba a titi kuma koda su tuka tume su sai suke jin kamar akwai wato wasu mata da ake zargin suna kokarin bata waɗannan yara domin su nemi su aikace-aikace kuma suna yin abin da bai kamata ba wannan yasa bayan jami'an sun gama tattara bayanansu suka tura su hukumar Hisba da ke nan jihar Kano domin fadada bincike da kuma yin abin da ya kamata ganin cewar wannan batu ya danganci abin da ya shafi tarbiyya bayan kuma ɗaya daga cikin iyayen yaran ya sami damar karɓo ɗansa mun sami zantawa da shi da ma zantawa da muka yi da shi
Muhammad Aminu daga karamar hukumar Karaye local government
ga yaron ka da ake zargin cewar an neme shi an rasa kusan tsawon lokaci yau an same shi ya kaji da aka same shi
alhamdulillah na ji dadi 100% dan wallahi yanda hankali na tashi kaga yanzu hankali na kwanta ba ma ni ba hankalin al'umma duk sauran wanda yake da ruwa da tsaki hankalin sa ya kwanta kuma abinda shi wannan bawan Allah ma'aikacin dan sanda DPO guda yaya abun ayaba mai
DPO na ina
DPO na railway yaya abun ayaba mai matuka da ya tsinci yaran nan kaga da ya kawo shi ba wani cin mutunci ba wani waye ya kuma kawo shi hukumar Hisba da ya soye wani abu ai kaga cewa zai a same shi a can in aka je kuma ba a san a yanayin irin wannan ma'aikaci yana da damar da zai maka bai maka ba ai alhamdulillah tunda har ya biyo ta hanyar da za a yi sulhu dan gyara kuma ya kawo shi hukumar Hisba kuma muka zo muka karɓi salim alim ba wani abu sai dai mu musu godiya
misali shi wannan yaran naka ya kai shekara nan
zai kai shekara 10
ya kai ya bar gida
makaranta a kai shi wanda yake goma sai ubanmu da ya tafi da shi daga nan dai suka zauna a Ikara bayan zauna a Ikara suka dawo wajen wujilin nan daga nan ne suka zo rani nan bin gaida daga nan kuma aka nemi a karsa
misali yanzu ga shi ya zo hannunka kuma za ma ka koma da shi gida dole kira ne da kai ko jan hankali ga su iyaye wajen ƙara riko ga ƴaƴansu yadda ya kamata musamman shi wannan gashi ana son ya yi karatun kamar shi baya so ya yi karatu
watan duba da yanayi da ake a ciki a yanzu ya kamata kowanne uba ya kula da ɗansa ya rike shi gashi kusa da shi duk tarbiyyar da zaka ba da Allah ne dora ma dole ka sauke wannan nauyin in ma baka sauke ba Allah zai tambaye ka ya kamata mutum ya kula da ɗansa ya rike shi makarantu ga su nan da yawa a gari ka sa shi ya je ya dawo gidanka kana kula da shi ya fi kwanciyar hankali mun kuma gode da abubuwan da suka faru kuma muka karɓa ɗanmu a salon alin ba wani cuta ba cutarwa
misali su da suka kamo shi su jami'an yan sanda sun gaya ma inda suka kamo shi
sun gaya mun tunda nace a nan suka zunta a railway nan kan titin jirgin nan suka gan suna gararan ba
ban sani ba ko ka samu labarin cewar yanayi wa wasu mata aiki
wallahi ba ni da wannan cikakken labarin da ya gaskiya
yanzu me fatan ka
fata na kawai Allah ubangiji ya mana jagora sannan kuma Allah ya kiyaye gaba sannan duk uba da yake da ya kamata ya dawo da ɗansa kusa da idan ya kula da shi
kasancewar waɗannan yara ƙanana ne ba su ma san me suke ba wannan yasa muka yi taɓar alli da shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Global Community for Human Rights da ke nan jihar Kano Karibu Hayalawan Kabara wanda ya faɗi matsayinsu akan wannan abu da kuma irin rawar da za su taka
to alhamdulillah gaskiya dai mun ji daɗin abin da ya faru musamman wannan DPO na railway MB Shehu wanda yayi kokari sosai wajen tabbatar da kama waɗannan yaran sannan kuma ya transfer din su zuwa inda ya dace ma na Hisba tunda abu ne na addini da masu ya kamata a turawa su kuma su bincika duk da dai Hisba har yanzu ba mu ji wani abin da ta yi ba an ce kaman ko an salami yaro ɗaya daga ciki ba tare da su matan an gayyato su an ji irin tuhumar da ake musu dan a bincika ba amma duk da haka dai za mu bincike Hisba mu bibiya mu tabbatar da cewa waɗannan matan an kawo su gaban shi komanda kuma an bincika an tabbatar da cewa in sun yi laifi a hukunta su domin idan an salami yaran nan sun tafi to gobe waɗancan matan za su kuma ebo su kananan yaran su kuma bata su kaga wannan abun ban haushi ne dan sanda ya yi aikin da ya dace hizba kuma ya kamata ita ma tunda bangaren addini ne ta kuma ita ma abin da ya dace akai domin kiyaye nan gaba kada wannan abu ya koma afkuwa
kuma da wata kalmar saro ya ce a hannu guda idan misali bangarorin da kuke so ku ji musamman ko so hizbin ba su abin da ya dace ba ko akwai mataki za ku dauka bangaren
a lalle zamu bibiya zamu nemo iyayen yaran nan mun nemo iyayen yaran nan kuma su kuma za su nuna mana inda wayannan matan suke kuma zamu iya kai su kotun musulunci inda hizba an tanbe ta ne dan addini in ba ta aikin da ya dace ba iya wannan wajen ne wajen da ya kamata a ci a bi hanya ko a bi haƙƙin taba mutuncin wani ba amma gaskiya magana dai muna ƙara sanar da hizba da ta duba wannan case din ta yi abin da ya dace akai idan ba ta yi abin da ya dace ba to za mu bibiya sai mu tabbatar da cewa an hukunta wayannan mata domin abin da suke za su bata mana yan Kano ko kuma kannan mu ko kuma yara wayanda ba mu san adadin mazan da suka lalata a wannan yanayi ba
gashi kuma da ruwa na kira ko jan hankali za a yi musamman ga su iyaye wajen kula da ƴaƴansu yadda ya kamata
da farko dai zamu godiya ga shi kansa MB Shehu wanda yayi kokari iya kokari a cikin ƴan sanda mun yaba masa sannan kuma na biyu zamu kira ga iyayen yara da sa ido aikatau ba shi da amfani tunda dokar kasa ma ta soke aikatau ya kamata a ce an daina wannan abun sannan kuma na uku ita ma kanta hizba ta bibiyi wannan case din in kuma mun bibiya zamu bayyana irin matsayuwar mu da kuma irin abin da aka yi akan wayannan kananan yara wanda manyan mata za su lallata su ko su bata su ba musan kuma ame za su tashi nan gaba
to da dan Allah kamar yadda aka sani zamu ci gaba da bibiya har su kansu hukumar hizban zamu kokari mu ci ta bangaren su domin jin wato irin matakin da za su dauka ganin cewar waɗannan mata da ake zargin cewar suna yin wannan abin da ba daidai ba an tsawatar ko an dakatar da wannan abu har ma an dauki mataki na wato hukunci in ta kama a hukunta shi Mita 88.5 da lafiyar zamani Abubakar Sabo sai kun sake jira.